Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan garin Laraba 18 ga watan Oktoba shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60 A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da Niya A Kumasi kuma ana samun mu a Alpha Radio a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a barkanku da dare. Baba Yakubu Makiri ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shiri. To ko bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Delta ta tabbatar da sace wasu 'yan kasar Burtaniya su hudu wanda suke gudanar da ayyukan bada taimakon magani da kuma yada addini a wasu kauyukan jihar. Bayan haka za ku kuma ji cewa hukumar Kwastam a Najeriya ta kama motoci da suka kai 3000 tun daga farkon wannan shekara biyo bayan kama wasu makamai da ta yi a cikin waɗannan lokacin. Kuma akan hakan ne zamu nemi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan shin ko kuna jin mataki da hukumar Kwastam ta dauka na bin motoci inda ake sayar su suna kamawa ko kuma suna binciken su zai magance matsalar da ake huskanta na satar shiga da motoci ba tare da biyan kudin kwastam ba muna kuma dauke da labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran dabban mutane sun yi maci akan titunan Mogadishu da wasu manyan biranen Somalia a yau Laraba Suna Allah wadai da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400. Zanga-zangar da aka yi a birnin Mogadishu na zuwa ne a matsayin amsa kiran da magajin garin na Mogadishu ya yi akan a gudanar da babban gangami na yin addu'o'i ga waɗanda aka kashe da kuma waɗanda suka jikkata a harin bom na mota da aka kai ranar Asabar din da ta gabata wanda gwamnatin kasar ta dora laifin akan 'yan kungiyar Al-Shabab. Gabanin gangamin wasu matasa maza sanye da jan rawani sun sa akan dole an rufe wasu shaguna da wuraren sana'o'i. Masu zanga-zangar da suka yi ta fadin Allah wadaran magabta, Allah wadaran 'yan Al-Shabab da karfi sun taru a filin wasan kwallon kafa na birnin Banadir daga baya inda shugaban kasar da wasu jami'an sa suka hadu da su.
Hadakar dakarun da Amurka ke jagoranta da ke yaki da 'yan ISIS a kasar Syria da Iraki. Sun ce an yantar da kashi 95 cikin 100 na birnin Raqqa kwana daya bayan da 'yan tawayen Syria da ake kira SDF a takaice suka ayyana samun nasara bayan watanni da aka kwashi ana bata kashi. Mai magana da yawun rundunar tsaron taron dangi karkashin jagorancin Amurka, Colonel Ryan Dillon, ya ce an ci gaba da daukar matakan kakkabewa a yau Laraba a unguwa ta karshe da ke cikin birnin na Raqqa. Wani mai magana da yawun dakarun SDF da suka kunshi kurdawa da wasu larabawa mayakan sa kai ya fada a jiya talata cewa an gama fadan wanda ake yi a Raqqa kuma dakarun na SDF na duban sauran mabuyar 'yan kungiyar ISIS da kuma nakiyoyi da suka binne a fadin birnin. Ana sa ran ayyana samun nasara a yakin da zaran dakarun sun kammala aikinsu a hukumance.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata jami'ar hukumar zaben kasar Kenya ta yi murabus mako daya kafin a sake zaben shugaban kasa da ake shirin yi, abin da ya kara ruruta wutar rikicin siyasar kasar da ke gabashin Afirka. Rosalind Akombe ta fidda wata sanarwa daga birnin New York da ke nan Amurka yau Laraba. Tana mai cewa zaben da ake shirin sake yi ranar 26 ga watan Oktoba ba zai cimma mizanin da ake fatan gani ba a zaman sahihin zabe. Akombe ta ce hukumar zaben da ke tsaka mai wuya wadda ake kira IEBC a takaice na fuskantar matsaloli na cikin gida da kuma barazana daga 'yan siyasa. Akombe ta kara da cewa hukumar zaben tana da hannu a rikicin da ke faruwa a halin yanzu. Ta kuma yi kira ga tsofaffin abokan aikinta akan su nuna bajinta wajen bayyana abin da ke faruwa. Akombe ta fadawa BBC cewa ta gudu daga Kenya bayan barazana da yawa da ta samu akan tsaro da lafiyarta.
Rundunar sojan Iraki ta fada a yau Laraba cewa dakarunta sun sake kwato karin wurare daga hannun mayakan kurdawa. Ciki har da madatsar ruwan birnin Mosul bayan wani farmaki da suka kai wurin don kwato birnin Kirkuk da wasu filayen hakar man a arewacin kasar. Sanarwar da rundunar sojan kasar ta bayar ta ce harkokin tsaro sun koma daidai a birnin Kirkuk. Kurdawa sun ce sun kwace ikon birnin a shekarar 2014 ne a lokacin da mayakan ISIS suka kai wasu hare-haren mamaya ta arewaci da kuma yammacin kasar. Gwamnatin kasar ta buƙaci kurdawan su saki ikon wuraren, daga nan ne ta dauki mataki, wato bayan da hukumomin kurdawan suka yi watsi da zancen sai ma suka jefa ƙuri'ar raba gardama akan neman yancin gashin kai a watan da ya gabata. Dakarun Iraki ba su fuskanci wata tarjiya ba sosai saboda mayakan kurdawan sun ja da baya ba tare da maida martani na yawancin wuraren da dakarun suka saki kwatowa cikin ƴan kwanakin da suka gabata ba. Sassa bin da sun yi aiki tare a fagen daga da gwabzawa da aka yi don kawar da ISIS a Iraki, kuma kowane bangaren ya sami goyon bayan soji daga Amurka.
Fadar White House ta shugaban Amurka tana maida martani mai zafi akan matakin da alkalin wata kotun Amurka ya dauka da takawa sabon umarnin shugaba Donald Trump burki, wanda ya so ya hana baki daga kasashe da yawa shigowa Amurka daga yau Laraba. Mummunan matakin da kotun tarayya ta dauka yau ya lalata kokarin shugaban kasa na kare rayukan Amurkawa da kuma sanya dokokin da suka dace akan shigowa Amurka, a cewar sanarwar ta fadar White House wadda aka fidda jiya Talata, jim kadan bayan da alkali Derek Watson ya yanke hukunci akan dakatar da dokar hana baki daga kasashe shida da gwamnatin Trump ta ce sun gaza ba da isassun bayanai da cika ka'idodin tsaro domin shiga Amurka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, rahotanni sun nuna cewa wasu ƴan bindiga a jihar Delta Nigeria sun sace wasu fatan Burtaniya guda hudu, kuma rundunar ƴan sandan jihar Delta din ta tabbatar da faruwar wannan lamari. Ga wakilin mu Lamido Abubakar da ƙarin bayani akan haka.
Mr. Andrew Anyamaka shi ne mai magana da yawun rundunar ƴan sandan jihar ta Delta, kuma na tuntube shi ta wayar salula. Ya ce
members of Karoway militants then kidnapped the four white missionaries, Dr. David Donovan and the wife Chili Donovan.
Yana cewa ne mutanen da aka yi garkuwa da su ƴan mission ne da ke zaune a wani ƙauye a jihar Delta, inda suke gudanar da wani aiki na kiwon lafiya kyauta ga al'ummar yankin. Kuma wannan lamarin ya afku ne a cikin dare yayin da ƴan bindigan suka yi garkuwa da su. Rundunar ƴan sandan jihar ta Delta dai ta ce tana zargin wata kungiya ta ƴan bindiga da ke kiran kanta Karoway, ita ce ta sace mutanen don garkuwa da su, kuma daga cikin wadannan da aka sace din hadda wasu ma'aurata. Kuma zuwa lokacin da nake magana da kai, kungiyar ta ƴan bindiga wadda ta sace su bata yi maganar kudin fansa ba.
The four of them have been engaged in preaching and giving free medical treatment.
Da na tambayi kakakin rundunar ƴan sandan jihar ta Delta ko wani hali ake ciki don ceto waɗanda aka yi garkuwa da su, sai ya ce
we are now working on our along with the joint task force was trying to see what we can do, especially
yace a tsaye muke wajen gudanar da aiki na haɗin gwiwa tare da sauran jami'an tsaro domin tabbatar da mun ceto rayuwar waɗanda aka yi garkuwa da su,
ensuring that they are rescued on hurt.
Da na tambayi kakakin rundunar ƴan sandan Mr. Andrew Anyamaka ko akwai waɗanda aka kama, sai ya ce
already some suspects have been arrested in connection with it, but please our focus is on.
Yace lalle mun kama mutane kan wannan lamarin, kuma muna ci gaba da gudanar da bincike, kuma muna samun cikakken haɗin kai daga gare su. Bai ne dai sun nunar cewa waɗanda aka yi garkuwa da su mission ne, kuma likitoci ne da suka kwashe shekaru sama da goma suna gudanar da ayyukansu a ƙauyuka daban-daban da ke jihar ta Delta da ke yankin Niger Delta, kuma suna ba da magunguna suna kyauta ga al'ummomi da ke yankin. Shanin kama mutane dai da garkuwa da su a yankin Niger Delta domin neman kudin fansa ba wani sabon abu bane. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
Nigeria kasar mu ce
madalla a gaida Lamido Abubakar. Hukumar kwastam a Najeriya ta kama motoci kimanin 3,000 tun farkon wannan shekaran bayan da ta sha kama makamai a can baya. Tun da hukumar ta kwastam ta hana shigowa da motoci a kan iyaka sai a tashoshin ruwa. Wakilinmu daga birnin Lagos, Babangida Jibrin, na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
A wata sanarwa da hukumar ta fitar wanda haka kakinta Mr. Joseph Atta ya rataba a hannu na cewa matakin da rundunar kwastam ta dauka na kama motocin yana kunshi ne a karkashin dokar hukumar ta kwastam sashe na 147 inda dokan ta baiwa hukumar ta kwastam kama duk wasu ababe da aka haramta shigowa da su cikin gida Najeriya. To sai dai kuma tuni dilolin masu sai da motoci a Najeriya suka fara kokawa don gade da samamin da hukumar ta kwastam ke kaiwa a ofisoshi da shagunan su inda suka yi zargin jami'an na hukumar ta kwastam da musguna musu. To ko me hukumar ta kwastam za ta yi da irin waɗannan motoci na alfarma da kuma matsakaita da take kamawa? Alhaji Muhammad Ali shine babban controller mai kula da shiyar seme dake kan iyakar Najeriya da Jamhuriyar Benin.
Kamar yadda na gaya maka muka je wajen motocin watan kashi-kashi ne, ba wai da mun kama mota ne mun ce mun kama ba, a'a, ranar da muka tsare motar mukan baka lokaci kaman sati ɗaya ko sati biyu domin mun tsare ka ne akan me, akan ina takardu, ina shaidar harajin da ka biya na wannan motar. Idan ka ce mun kama ta da takardar a gida, kaga ai ba daidai ne in ce na kama motan ba, zan dan baka lokaci domin ka je gida ka kawo. Idan ka kawo takardu wanda daidai ne, na duba a cikin na'ura ta, naga eh gaskiya gare ka, kaga ba dalilin kama motar ka sai in baka motar ka. Amma a duk lokacin da na baka sati biyu, sati ya kai uku, ya kai hudu baka zo ba, kaga shaidan kenan ba takarda. Kai da kanka kana tsoron dawowa, saboda idan ka dawo ba wannan takarda, to kai ma mai lahi ne ba za ka koma ba, da kai da motan kun tafi. Saboda haka anan ina son ka fahimta cewa ba wai da ka kama mota kuma haka za ka ci gaba ka je kai option nata ba, akwai doka da ta ce idan ka kama akwai lokacin da za ka kai da za ka je kotu. Ita kotu za ta yi wani abu da ake ce ma condemnation, watan an zartar da hukunci akan wannan motar. Wannan motar ta fita hannun mai ita ta koma dukiyar gwamnati, to ya rage gwamnati ta sani da za ta daita.
Ko a farkon watan nan na Oktoba ma sai da hukumar ta kwastam ranar da ke kula da shiyar da ta kunshi jihohin Lagos da kuma Ogun ta kama wasu motoci 11 na alfarma da aka kiyasta kuɗin su ya kai na naira miliyan 125.4. Muhammad Uba shine controller hukumar ta kwastam mai kula da shiya ta daya.
Mun ƙara ƙaimi na duba abubuwa yanda ya kamata, saboda yawanci kayan fada ana shigo da su ta tunda buba anan muke ba, anan kasar ake ba, ana shigo da su dukan iyakoki ne tabbas. Tunda akwai misali a kwanaki can hukumar kasan ta kama wannan kayi an shigo da shi ta nan port, bayan haka kwanan nan ma ga ma wasu anan gurin wanda shi ma an kama a tinka. Saboda haka ganin wannan mun ƙara ƙaimi da ƙara dubawa, mun ƙara daura damara mu tabbatar da cewa waɗannan makamai babu yanda za a yi ba su sake shigowa. Duk dubara da za a yi muna nan akan kaiminmu mu tabbata cewa ba su shigo waɗannan abubuwa.
A yau ne dai shugaba Muhammadu Buhari tare da shugaban hukumar ta kwastam Kanal Hamid Ali Marabus ya tashi zuwa ƙasar Turkiya domin ganawa da shugaba Tayyip Erdogan, wanda ake sa ran zai tattauna da shugaban na Turkiya game da makaman da ake shigowa da su Najeriya daga ƙasar ta Turkiya. Barin ya jibirin murya Amurka daga Lagos.
Dalla a gaida Babangida Jibrin. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 44 na rana a nan Washington DC. Kuma lokaci ne da za ku kira mu don ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ko matakai da hukumar kwastam ta ɗauka na bin motocin da ake sayarwa tana kamawa, ko kuma bincike zai magance matsalar sata shigowa da motoci ba tare da biyan kwastam ba. Amma kafin haka sai a ci gaba da shakatawa da wannan wakar da ke bisa inji.
Yeah.
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To muna da kira daga Kaduna, wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mai magana Alhaji Rabiu Garo, mai radio da recorder a cikin kasuwar Kawo Kaduna, Nigeria.
To Alhaji Rabiu, bismillah.
To malamai, ina muku fatan alkhairi. Kuma gaskiya alhamdulillah, gaskiya ni kaina a ra'ayina ban goyi bayan hukumar custom ta dinga bi office din da ake sayar da motoci tana garkamewa ba, saboda hakan gaskiya tsakanin da Allah ba zai kawo mafita ba. Yana da kyau da yayi shawar da muke badawa a koda yaushe ya zama na cewa tsaya inda aka aje, inda suke bakin bodan nan, inda aka san su, in dai Allah ya ji, in dai muna sarar, in dai za su tsaya bakin bodan nan su dinga kula da abubuwan da ya kamata su sa ido su sai, to in Allah da hakan kawai, hakan kadai shine zai kawo mu, zai kawo ƙasar mu Najeriya mafita. Allah ta'ala ya ba mu dacewa ƙarshe.
Mun gode sosai Alhaji Rabiu. Bari mu je a Zaria, nan jihar Kaduna. Wane ne a Zaria?
Yawa, sunana Musa da garin Kwangila, Zaria.
To malam Musa, bismillah.
To da farko ina muku gaisuwa da fatan alheri.
Yawa.
Wato ba abin da zamu ce sai dai Allah ta'ala ya kama, Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a nahiyar mu ta Afirka gaba daya, da ma ita kanta kasar mu Najeriya.
To
ra'ayina kenan, Allah ka bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali da abin da lafiyar za ta ci.
To mun gode kwarai da gaske. Mun gode kwarai da gaske Alhaji Musa. Bari mu je Maiduguri. Wane ne a Maiduguri?
Garzali Muhammad Shafta.
To Garzali, muna sauraron ka.
Muna farin ciki da wannan shiri da kuka kace na hada kan al'umma. Na fatan sai anjiwa.
To mun gode kwarai da gaske. Jama'a kada ku manta, za ku bayyana ra'ayin ku dai akan kame da custom take yi na motoci, ko zai magance satar shiga da mota ba tare da biyan kuɗin to custom ba. Bari mu je da Maturu. Wane ne a da Maturu? To malam sai ka dan cire murya.
Abdullahi mai gonjo bayan tasha da Maturu.
To malam Abdullahi mai gonjo, bismillah.
Yawa, gaskiya hakan ba daidai bane. Su tsaya bakin boda, ina suke har lokacin da ake shigowa da motocin, ne suke har ake shigowa da su, tsare mana. Amma an kai riga shigo, ai ya riga ya wuce.
Koda na sata ne?
A'a, ba na sata ba dai, ai ba maganar na sata ake ba. Aka ce wanda suka shigo da su bisa
ai wanda ya shigo da shi taba raunin hanya ya take doka, shi yasa ko da ba ya take doka, idan aka same shi a cikin gari kada kama.
A to in dai wanda ya shigo da shi ba bisa doka ba, kamar a kama
sai. Yawa, to bari mu je Bauchi. Wani ne a Bauchi? To da alaman malam na Bauchi ya abuna. Yanzu zamu kuma saurari wata kira daga wani wuri, kamar yadda muka riga muka gaya muku, wato muna nema. To malam Nabauci, kamar har yanzu dai kana kan layi, muna jin ka.
Eh, ina kan layi, ina kan layi. Wannan mataki da
sunanka da farko
a Najeriya sun yi daidai.
To bismillah ji ka.
Sun yi daidai. Yawa, matakin da suka dauka sun yi daidai. Domin muna nune Najeriya kara kusan barkati, he kowa da kare doka inda yake, saboda ba za a hukunta shi ba. Din da haka yanzu kamar kasashen makotan Malaysia ko a sau za ka yi da izini, amma muna sa ta yi gasa suna ta fitowa da motoci ta yadda suke so domin samu riba mai yawa. Su biyo ta kan hanya da doka ta tsara, su biya wa kasa dokar hukumar kwastan haƙƙinsu na wannan abin da aka tsara, mana su biya ba su yi ba. Kuma ta wannan ƙasar za su iya ruguwa da komai ƙasar nan, tun da ba wani wanda ya saka musu ido a kai.
To mun gode kwarai da gaske. Yawa, bari mu je Abuja. Wane ne a Abuja?
Sunana Adamu Damisa.
To Adamu Damisa, bismillah.
Sannunku da aiki, ina gajiya.
Yawa.
Dama abinda dai ya kamata a yi shi ne su custom din su tsaya su yi aikinsu a boda yanda ya kamata. Kuma ita gwamnati ta rage kuɗin duki da ta sa a can da ake biya. Kuɗin dukin ya yi yawa, ya yi tsada. Kuma mutane suna sana'o'i, suna neman abinda za su yi su ci da iyalansu. Ita Najeriya kowa ya san halin da ake ciki yanzu. Ba a ce ka a biya gwamnati haraji ba ko wani kiti, amma ita ma gwamnatin ta yi dubayya ta yi abin da ya kamata, ta rage wa mutane kudin dutsen yayi yawa, ta rage musu, kuma ma'aikatan ta sai customs su tsaya a border su yi aikin su yanda ya kamata. In suka yi aikin su yanda ya kamata, babu wani mutum da zai shigo da kaya nan kasar ba tare da sanin su ba.
To mun gode, to mun gode kuɗi da gaske Malam Adamu da Musa. Bari mu je Taraba. Wane ne a Taraba?
Malam Cindo dan Katani a Taraba.
To Malam Cindo, bismillah.
To da farko ina miƙa godiya na gare ku da samun kun da miyin yau.
To bismillah.
Na biyu, ina fatan wannan harka da kuke yi Allah Ubangiji ya muku bude a kansa.
To malam sai ka gaggauta, kamar muna da makira daga Plateau. To bari mu dauki na malam na Plateau. Wane ne a Plateau?
Muna magana da Shaibu Shalelel Wanshan Kam.
To malam Shaibu,
na fatan kwanan lafiya.
Yawa,
ya gajiya lamuran ayyuka.
Mun gode kwarai da gaske. Malam sai ka dan gaggauta saboda lokaci. Yawa.
Eh, to a gaskiya dai ya kamata a dinga ma jama'a dace akan yanayin abubuwan da yake tafiya.
To, mun gode.
Wani yana da ƙarfi, wani bai da ƙarfi.
Gaskiya ne.
Yawa, mun gode.
To, mu ma mun gode kwarai da gaske, kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka. To yanzu kuma ga labaran wasanni daga kasar Ghana.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
Fara shirin na yau ne da labarin irin wainar da ake toyawa a gasar cin kofin duniya na matasa kasar shekaru 17 a kasar India. Yau kasar Ghana ta yi nasara da ci 2 da nema akan kasar Niger, kenan yanzu za ta kara da kasar Chile a zagaye na gaba na gasar. Kan akai ga haka, sai da kasar Mali ta lallasa Iraki da ci 5-1, Spaniya 2 Faransa 1, sai kuma Iran da ta dana wa Mexico ci 2-1. A nan cikin gida kuwa, bayan shekaru 10 a Crown of Oak da kuma zasan Tikotoko, za su yi karan batta wasan karshe na FA Cup a ranar Juma'a 27 ga watan Oktoba. To amma ba haka ba, Edwana Stars, ɗayan sababbin ƙungiyoyin ƙwallo a cikin ƙasar nan, ita ce ta canye gasar ligin shekarar nan. A fagen ƙwallon mata kuwa, me ko yadda Black Queens wasa Masudi Diraman ya gayyato kwararrun 'yan wasa 7 daga Ketari su zo su yi wa Black Queens ɗin Ghana wasa a wasannin sada zumunci 2 da za su yi da ƙasar Faransa da Morocco a sabon mako. Allah ya yi wa ƙasar Masar gyaɗar dogo. Za a fafata da ita gasar cin kofin Afirka na 'yan wasan gida, duk da gaske cewar ta sha kashi da ci 4-2 a hannun ƙasar Morocco. To amma dakatar da ƙasar Kenya daga ɗaukar nauyin wasar ta shekara ta 2018 ya baiwa Morocco damar karɓan bakuncin wasan, hakan ya buɗa wa Masar ƙofar samun a fafata da ita. A Premier League, Manchester City ne ke gaba da maki 22, sai Manchester United ke biye da ita da maki 20, sai Tottenham a matsayi na 3 da maki 17. A Jamus kuwa Dortmund ke gaba da maki 19, sai Bayern Munich da maki 17. A matsayi na 3 Leipzig ne tana da maki 16. A kasar Italia kuwa Napoli ce ke gaba da maki 24, biye da ita Inter Milan ce da maki 22, sai kuma Lazio a matsayi na 3 da maki 19. A kasar Spania, Barcelona ce a gaba da maki 24, Valencia a matsayi na 2 da maki 18, Real Madrid a matsayi na 3 da maki 17. A kasar Faransa, PSG ce ta dare bisa teburin da maki 25, Monaco na biye da maki 19, Saint-Étienne ke a matsayi na 3 da maki 17. Duka-duka a nan da ndasa aya a labarin na wasannin motsa jiki. Ridwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma ga shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Yau an kai shekaru 11 kenan da aka halaka sannan yan jaridar nan mai suna Ana Poliskoska a cikin matakalan zamani na na'ura mai hawa da mutane kan bene dake rukunin gidajen take da zama a Moscow bayan ta fallasa laifukan cin zarafin bil'adama a Chechnya da kuma cin hanci da rashawa a fadan Kremlin. A cikin watan Yuni na shekarar 2014 an yanke hukuncin dauri ga mutane biyar da ake zargi da kisanta. To sai dai kawo yanzu kanwa uwar gami wato wanda ya kitsa wannan mumuna aiki yau samar shekaru 10 kenan ba ma san ko wane ne ba balle ma a kama shi. Ko a kwanakwanan nan da ake bikin tunawa da kisan da aka yi mata sai da mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta yi kira ga hukumar Rasha da su bayyana tare da hukunta mutumin ko kuma mutanen da suka shirya tare da daukar nauyin aikata wannan danyen aikin. A cikin rahotonta na baya-bayan nan kan yancin bil'adama da ma'aikatar harkokin Amurka take fitarwa shekara-shekara ta ce a cikin shekarar 2016 ba wani abin da aka tabuka domin gano tare da bayyana wanda ya kashe ita wannan baiwar Allah kai har ma da sauran yan jarida sannu irin su Paul Klesnikov wanda aka kashe a Moscow a shekarar 2004 da kuma Natalia Estimirova wanda aka kashe a Chechnya a shekarar 2009. Haka nan ma'aikatar harkokin wajen na Amurka ta kuma bayyana yadda ake ci gaba da tsare yan jarida ko kuma garkame su gidan yari ko kuma cin zarafin su ko tozarta su tare da musu wulakanci a bayyana jama'a saboda kawai suna gudanar da ayyukan su. Yan jarida da ke aiki a wannan kasar ko yanki da ake kira North Caucasus da Turanci har kullum suna cikin halin takurawa musamman ma ta kai musu hari kai tsaye don kawai suna gudanar da ayyukan su kamar yadda ma'aikatan harkokin wajen ke cewa. A cikin jawabinta a zagayowar ranar da aka kashe yan jarida Ana Poliskoska mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Nauert ta rubuta cewa rahotannin Poliskoska ya bayyana a sarari irin yadda ake take hakkin bil'adama a kasar Rasha tare da yadda waɗanda yaƙi ya ɗaiɗai ta arewacin Caucasus suke wahala. Nauert ta faɗa cewa rahotannin baya-bayan nan game da cin zarafin mutane da suka hada da ƴan luwaɗi da maɗugo da ake kashewa babu gaira babu dalili a Chechnya wani babban abin damuwa ne domin wannan ya nuna cewa har yanzu ana take hakkin bil'adama a wannan yankin ba tare da hukunta masu yin hakan ba. Nauert ta ce rashin kammala binciken mutuwar Poliskoska wadda ruwa biyu ce ƴar Amurka da kuma Rasha da ma sauran ƴan jarida a ƙasar ta Rasha kai har ma da barazan da ake wa ƴan jarida ya bayyana yadda ake cin zarafin masu aikin jarida a Chechnya. Ta ce wannan yanayi ya ƙara dagula yanayin tusasawa da samar da aikin jarida mai cin gashin kansa. Tun kafuwar Amurka ta gane cewa aikin jarida mai ƴancin cin gashin kansa da kuma bin dokokin ƙasa ginshiƙi ne ga tsarin mulkin demokradiyya. Don haka mutanen ƙasar Rasha suna buƙatar gwamnatin ƙasar ta gane ƴancin bayyana ra'ayi shine ginshiƙin ƴancin bil'adama. ƴanci ne da ya zama wajibi a kiyaye shi amma ba a rika keta shi ta kowane hali ba ko kuma murƙushe shi ba. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
A takaice dubban mutane sun yi maci akan titunan Mogadishu da wasu manyan biranen Somalia a yau Laraba suna Allah wade da waɗanda suka kai mummunan harin da ya kashe kusan mutane 300 tare da raunata mutane fiye da 400. Masu zanga-zangar da suka yi ta faɗin Allah wadaran magabta, Allah wadaran ƴan Al-Shabab da ƙarfi sun taru a filin wasan ƙwallon ƙafa na birnin Banadir daga baya inda shugaban ƙasar da wasu jami'ansa suka haɗu. Haɗakar dakarun da Amurka ke jagoranta da ke yaƙi da ƴan ISIS a ƙasar Siriya da Iraki sun ce an ƴantar da kashi 95 cikin 100 na birnin Raqqa kwana ɗaya bayan da ƴan tawayen Siriya da ake kira SDF a taƙaice suka ayyana samun nasara bayan watannin da aka kwashe ana ba ta kashi. Mai magana da yawun rundunar tsaron taron dangin ƙarƙashin jagorancin Amurka, Kanal Ryan Dillon, ya ce an ci gaba da ɗaukar matakan kakkaɓewa a yau Laraba a unguwa ta ƙarshe da ke birnin.
Duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu da ke da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin wato Muryar Dauda ke nan da baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na Muryar Amurka da wanda ya shirya ya ba da umarni wato Dan ke nan da kuma injiniyanmu na wannan dare Mr. Aidan Baba Yakubu mai ƙirƙi sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa. Amin, sama amin.